أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم الخميس 21 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433 kuma tara ga watan 8 na shekara ta 2012 ta miladiya ranar farko a cikin goman karshe na wannan wata mai albarka waɗanda suke kuma waɗannan sune waɗanda kwanakin su da dararan su duk suka fa alkhairi a cikin kwanakin sauran watan kuma dararan wannan kwanaki suka zamanto su suka fa alkhairi akan dararan shekara baki daya zamu ci gaba da tafsirin mu na alqur'ani mai girma a cikin tafsirin suratul an'am zamu tashi aya ta 154 insha Allah a tambayoyi da akai akwai wannan da yake cewa ina neman karin bayanin hadisi yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati at-tayr an abi huraira ina neman karin bayani akan wannan hadisin daga Abu Huraira cewa waɗansu mutane za su shiga aljanna zukatansu kamar zukatan tsuntsaye me ma'anar wannan hadisi a zahir ma'anar wannan hadisin daga cikin abinda malamai suka faɗa shine ishara ne zuwa ga wato at-tawakkul cewa a da tawakkalinsu suka samu shiga aljanna domin tsuntsu shine mai tawakkali tunda ba shi da wata hanyar sana'a amma zai dogara ga Allah ya fitar da safe yana cikin jin yunwa cikin sa babu komai amma kuma ya dawo cikin sa koshe bai san inda zai fita ba amma zai fita kuma zai dawo a koshe to Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa a cikin al'ummar sa akwai mutum 70,000 da za su shiga aljanna bi ghairi hisabin wala azab ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba aka ce su wane ne ya rasulullah yace alladhina la yarqun wala yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun sune wanda yake ba sa yin tawaida wato neman ba sa zuwa su neman ma wani su yi tawaida ga wani dan waraka su kuma ba sa neman ai musu kuma suke dogaro ga Allah ma'ana ba sa riko da waɗansu asbab amma suke dogaro ga Allah kawai to wannan ishara ne ga waɗansu an fassara wannan hadisin da cewa ishara ne ga wannan wato tawakkalinsu haqqat tawakkul ala Allah azza wa jal riko da asbab shari'a ne ba cewa akai kada kai riko da asbab ba kai riko da asbab sannan kai tawakkali haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yace yaqil ha wa tawakkal wannan ba kawai da yazo ya tambaye shi yace ya rasulullah an daura taguwata ko kon dogara daga Allah kawai in rabu da ita shi zai tsare min ita yace ka daure ta sannan ka dogara ga Allah to wannan shine abinda ake cewa to amma wannan baya kore mu cewa akwai mutane waɗanda suke dogaro ga Allah haqqut tawakkul akwai su a cikin al'umma duk da yake shari'a ta zo da asbab kuma abinda shari'a ta koyar kenan domin kada a sa mutane su je su yi abinda yake wato babu wato su yi inkarin shari'a su rinka ganin mai riko da asbab kamar ma ba shi da tawakkali ne su waɗannan wanda ake yabo su ma sun yi riko da daidai gwargwado na asbab ɗinsu amma ba sa dogaro akan asbab dogaransu akan Allah ne jalla wa ala kamar kana da sana'a kada ka dogara ga cewa samunka kawai daga wajen sana'a ne ko kuma tunda kana da sana'a dole sai ka samu sai ka yi arziki ta nan kai itika ka dogara ga Allah ne ka dogara ga cewa Allah ne mai azurtawa domin kana da sana'ar ba lallai ya zamanto kan cewa arzikin naka ya zo ba haka zalika idan ka sha magani kada ka ce ba za ka sha magani ba ka sha magani amma ka dogara ga Allah kan cewa Allah madaukakin sarki shine zai warkar ba maganin ba ina son na san hukuncin fadin bala wa nahnu ala zalika minash shahidin a ƙarshen suratul tin a cikin sallah domin naji a wasu masallatan ana yi sai an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya karanta watin yana cewa a ƙarshen ta alaysa Allahu bi ahkamil hakimin yana cewa bala wa nahnu ala zalika minash shahidin amma hadisin bai inganta ba hadisi ne da'if
shi yasa ba a aiki da shi. Amma wanda ya inganta shine a ƙarshen suratul qiyama, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya al-mauta, an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bala subhanak. Saboda haka idan mutum ya faɗa a nan wajen babu laifi, sawa'un a cikin sallah ko a wajen sallah. Amma ƙarshen suratul tin hadisin bai inganta ba, sai dai wanda suke ganin hadisin ya inganta, wanda ke kuma ni ban san wani daga cikin malamai da ya ce hadisin ya inganta ba a cikin iyakar abin da na sani ba. Ina cewa babu ba ne, ni a cikin sani na ban san wanda malamai da ya inganta shi ba. To amma idan wani ya sani kuma yana ganin hadisin ya inganta, in ya faɗa haka ba za a yi masa inkari ba. Amma akwai hadis ɗin sai dai bai inganta ba. Na ji wasu masu tafsiri suna cewa Asiya wacce ta kasance matar Fir'auna za ta kasance matar annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna. To gaskiya ban san lafaz, ni ma ina jin wannan ana faɗa, amma ban taɓa ganin hadisi marwi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ana cewa da Asiya da Maryam duk za su zamanto matan annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna. Idan akwai wani nassin hadisi ban san shi ba, amma yana daga cikin la'alla ko kiyasi suke yi, suna cewa tunda su ne fiyayyun mata, kuma kowace mace za a aurar da ita ne ga wanda yake daidai ita a matsayi a cikin aljanna. To shi tunda sai ya zamanto ba wanda ya dace da su illa annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko kiyasi malaman nan suka yi Allahu a'lam, amma dai ban san asali ba a cikin hadith. Don ko a lokacin da ambaton a cikin kitabu Bada'il Khalq a cikin Sahihul Bukhari, wanda a ciki akwai babin ambaton Bani Isra'il, wanda har ya hada da ambaton Maryam binti Imran da ita kanta Asiya din, da hadisai da suka zo a iyakar abinda zan iya tuna, Ibn Hajar bai kawo wani hadisi da yake tabbatar da wannan ba. Saboda haka Allahu a'lam, amma in Allah yadda zan kara bincikawa ko cikin Kanzul Ummal a gani ko akwai hadisi da ya zo da wannan insha Allah. Na ji an ce duk lokacin da za a wuce da gawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan miƙe tsaye, ko da ku gawar ta wanda ba musulmi ba ce. Idan wata musulmi ce an ce yana yi musu addu'a, tambayata a nan ita ce ina barar wannan addu'ar da yake yi. Hadisin cewa yana miƙewa saboda kwarjinin mutuwa, amma cewa an ruwaito yana yin wata yayin da ake wucewa da gawa ban sani ba. Amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a ga gawa kafin a binne ta, kamar yanda ya ga Uthman bin Maf'un da ya zo ya same shi bayan ya rasu, ya rufe fuskarsa sannan ya masa addu'a, Allahumma rfa' darajatahu fil mahdiyin wahlufu fi aqibihi fil ghabirin واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. Wato Allah ka dauka darajar sa a cikin shiryayyun bayinka, kuma ka zamanto khalifan sa a cikin abin da ya bari na bayan sa, kuma ka gafarta mana da mu da shi baki daya. Allah ka yalwata kabarin sa, ka sanya masa haske a cikin sa. To daga nan ne waɗansu malamai suke cewar yana daga cikin addu'ar da ake yi ma mamaci kafin a kashe shi, kafin a binne shi, kamar yanda ya zo a cikin Ahkamul Jana'iz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani, ya yi ishara ga wannan. Amma lokacin da ake tsayawa ga jana'iza ko wata addu'a da aka ruwaito ana yi, ban san wannan ko ba zan iya tunawa ba a cikin Ahkamul Jana'iz. Sannan kuma shi al'amarin ma na'am.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Umma atayna Musa al-kitaba tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli shay'in. سلاما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون سنن مكباما النبو موسى للتافي وتلتافي وانديك سنني دهوك سني شيني التوراة تماما على الذي أحسن ميتشكا وقواتو كيوتتا وروتا دسك كيوتتا وتفصيلا لكل شيء كما مي ربي واغ كومي مي بينا واغ كومي وهدى ورحمة كما شريا دكما رحمة لعلهم بلقائهم دومن كونر وتسزمن توما ما سي إيماني يسادوا دا أبنججن سو سوني ودن دا أكسو كد للتابن الأمة دا أكسو كد للتابن غريسو سوني يهود وهذا كتاب أنزلناه تونن للتابي نيدا مكسو كدشي مبارك ميتار البركة فاتبعوه دان هكا كبيشي واتقوا كما كزمنتو ما سسوران الله لعلكم ترحمون دومنك أو نر واتو كسامو أو واتو أجيك أنكو دومنك أو نر الله مدوك كنسركي يجيك أنكو أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا دومنك دكو شيء أن سوكد للتافيني كوي قواتو كنجيو يبيو وأن دسوك قباتيمو سوني يهودا ودنسارا وإن كنا عن دراستهم لغافلين كما مو حقيقة mu mun kasance marabkana ga barin wato koyan wannan littafi nasu aw taqulu law anna unzila alaina alkitab ko kuma ku ce da an saukar da littafi akan mu la kunna ahda minhum da mun fi zamanto mafiya shari'a a bisa su wadannan wato yahudawan da nasara faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum to littafi mabayyani bayani hujja mabayyani ya tazo muku daga ubangijinku wa hudan wa rahma da kuma shari'a da kuma rahama wato dukkaninsu sun zo muku daga ubangijinku duk waɗannan sifa ne na alqur'ani faman azlamu mimman kazzaba bi ayati llahi wa sadafa anha to bayan zuwan wannan littafi da bayan zuwan wannan hujja to wane ne yafi zalunci daga wanda ya ƙaryata ga ayoyin Allah kuma ya hana mutane bin ayoyin Allah sanajizil ladina yasdifuna an ayatina su'al azab da sannu zamu yi sakayya ga waɗanda zamu mummunan sakayya ga zamu sakayya ga waɗanda suke hana bin ayoyinmu da wato mummuna azaba wanda take mummuna bima tun saboda hana mutane bin Allah da suka kasance suna yi nan Allah ta'ala yace sannan muka ba mu Musa littafi wannan ba yana nufin sannan wato ba annabi Musa littafi bayan waɗannan wasiyoyi da aka ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum tunda sauka at-taura kafin zuwan alqur'ani wannan at-tartibul khabari ne ba da labarin abinda aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne bayan ya faɗi cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum thumma qul ataina musal kitaba sannan ka ce mun ba mu ka gaya musu cewa mun ba mu annabi Musa littafi munasabar tunatar da al'umma tunatar da jama'ar mutane musamman kuma da waɗanda aka saukar da alqur'ani a zamaninsu mushrikan makka da ambatan cewa an ba mu annabi Musa littafi tare da cewa sun sani tunda sun san yahudu kuma sun san annabi Musa shi aka aiko ya zuwa gare su kuma sun san littafin da aka ba mu annabi Musa shine at-taura fa'idar ambatan tunatar da su a wannan makami shine domin a tunatar da su da abu wanda yake shine kashin bayan sakon at-taura sune abinda ake cewa decalogue the 10 commandments dokoki guda 10 da aka ba mu annabi Musa wanda tamkar waɗannan dokoki guda 10 ne da Allah ta'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane ga abin da Allah ya haramta, domin sun kunshi abubuwa guda 10. Na farko, Allah tushriku bihi shay'an, kada ku shirka. Wabil walidaini ihsana, ku kyautata ma iyaye. Wala taqtulu auladakum min imlaqin, kada ku kashe iyayenku saboda gudun talauci. Wala taqtulun nafsa allati wala taqrabul fawahisha, kada ku kusanci alfasha, ma zahara minha wa ma batan. Wala taqtulun nafsa allati harrama Allah, kun ga biyar kenan, kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta. Sannan wala taqrabu malal yatim, kada ku kusanci dukiyar maraya. Illa billati hiya asar hatta yabluga ashuddahu, wa awfu alkayla wal mizan, ku cika wato skeli da miza ma'auni da kwanan awu. Wa awful kayla wal mizana bil qislan tukallifu nafsan illa wa idha qultum fa'adilu, ku adalci wajen magana. Wa bi ahdillahi awfu, ku cika alqawrin Allah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, wannan ce tafarki na miƙaƙe ku bi shi. Kun ga umarni guda 10. Kuma abinda aka ba mu annabi Musa dake cikin at-taura na abubuwan nan guda 10, abubuwa ne waɗanda suke sune akan annabawa, dukkan addinan annabawa suka kunsa, shine tauhidi da makarimul akhlaq, da kuma abubuwa da za su kawo ingantacciyar rayuwa wajen mu'amalar mutane, kuma abinda waɗannan suka kunsa kenan. Amma sun yi saban al'ummomin annabawa sun yi sabani wajen irin ayyukan ibada da aka ba mu kowane annabi. Kun ga shi yasa ba ambaci sallah da sauran ayyukan ibada ba a cikin waɗannan abubuwa, sai aka ambaci abubuwa da suke sune wato ginshiƙan addini na tauhidi da kuma jami'i da ya tara wato makarimul akhlaq. Kun ga abubuwa guda 10 da aka umarci annabi Musa, kamar yadda suka zo a cikin Sifrut Takwin da kuma Sifrut Tathniya Deuteronomy, shine ku sani cewa ni ne Allah Ubangijinku, ba ku da waɗansu ababen bauta ba ni ba. Kada ku sanya, na farko kenan. Na biyu, kada ku sanya ma kanku wato surori na gumaka da za ku rinka bauta ma. Kuma kada ku ɗauki sunan Allah a bisa wato kada ku yi izgili da sunan Allah. Ku tuna da rana ta bakwai wato ranar da za ku girmama, ita ce ranar Asabar. Kuma ku girmama ubanninku da iyayenku mata, ubanni kamar Hausa Sokoto, ku girmama iyayenku maza da iyayenku mata, shine girmama iyaye kenan. Na biyar kenan, kada ku yi kisan kai. Na shida. Na bakwai, kada ku yi zina. Na takwas, kada ku yi sata. Na tara, kada ku yi shaidar zur. Na goma, kada ku zamanto marowata. Makarimul akhlaq, wanda yake a cikin dukkan shari'o'in addinai an yi umarni da su, wannan su ne na annabi Musa. To fa'idan cewa mun sannan muka ba mu annabi, sannan muka ce da kai ka gaya musu cewa mun ba mu annabi Musa littafi dan wato akamanta, tunda dan wato akamanta alqur'ani din nan da at-taura, kamar yanda at-taura ta zo aka gina ta akan umarni abubuwa guda 10 wanda shine ginshiƙan addinin da aka ba mu annabi Musa. To haka alqur'anin nan ma aka gina shi akan waɗannan umarce-umarce guda 10 da sune ginshiƙan wannan addini. Kamar yanda at-taura ta zamanto tafsilan li kulli shay, bayani na komai, haka alqur'ani yake tibyanan li kulli shay wa tafsila kulli shay, shi ma bayani na dukkan komai. Kamar yanda at-taura yake shiriya ta kasance shiriya da rahama, haka alqur'ani yake shiriya da rahama. Kamar yanda at-taura ta zo ta dawo da wato bani Isra'il ya zuwa ga addinin kakanninsu, addinin annabi Ibrahim da Ishaq da Yaqub da kuma al-asbab, wanda sun manta da shi bayan lokaci ya tafi mai tsawo. Wala takunu kal ladina utul kitaba fatala alaihim al-amad faqasat qulubuhum, kada ku zamanto kamar waɗanda aka ba su littafi da lokaci ya musu tsawo, sai wato daga lokacin annabci da ya zo musu har sai suka manta, zukatansu suka kekashe. To haka zalika alqur'ani ya zo ya dawo da larabawa da suke kan addinin annabi Isma'il, wanda shi kuma daga addinin annabi Ibrahim ne, amma sun baddala shi, sun cancanza shi, sun manta da shi. To alqur'ani ma ya zo ya dawo da su. Saboda haka akwai kama mai yawa tsakanin at-taura da alqur'ani. Shi yasa sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan ka faɗi waɗannan abubuwa guda 10 ya rasulullah, to sannan kuma gaya musu cewa fa ku tuna mun ba mu Musa littafi. Shi ku littafin nan da muka ba mu annabi Musa, tamaman alal ladhi ahsana, a cikin bayanin tamaman alal ladhi ahsana akwai fuskoki wajen malaman tafsiri cewa at-taura mai cikawa ne na ni'ima ga waɗanda suka yi ihsani, domin a cikin bani Isra'il a cikin su akwai muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin, akwai mai kyautatawa akwai mai cutar kansa, mai cuta ga kansa, mabayyaniyar cuta ga kansa. To waɗanda suka kin suka kin sun kyautata daga cikin bani Isra'il a Taura ta zamanto mai cikawan ni'ima ce a gare su. Wato wannan shi ma ishara ne ga abin da Allah ta'ala ya bama musulmi a cikin Al-Qur'ani, yace wa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. To a Taura ita ma cikawar ni'ima ce ga muhsinina, ga masu ihsani a cikin mabiya addinin annabi Musa. Amma shi ko Al-Qur'ani cikawar ni'ima ne ga al'ummar baki daya, ga al'ummar baki daya, kowa ya zamanta kowa yana da rabo a cikin cikar ni'imar Al-Qur'ani. Wato hatta waɗanda yake ba masu kyautatawa ba su ma kansu Al-Qur'ani cikar ni'ima ne, domin an bude musu kofar tuba da zuwan Al-Qur'ani. Fuska ta biyu kuma shine tamaman alal ladhi ahsana, ai wato mai cikawa ne, ai tamaman kamilan jami'an lima yahtaju ilayhi min ash-shari'a jaza'an ala ihsanihi. Wato Allah ya ba mu annabi Musa at-taura mai cikawa mai kammalawa ga shari'a sakamako akan ihsanin annabi Musa, tunda Allah madaukakin sarki yaushe ba mu annabi Musa at-taura bayan ya masa alƙawarin kwana 40, da ya cika alƙawarin kuma kwana 40 din nan wanda suka tike da ƙarshen ashiru zulhijja, ya azumin kwana 30 su ne na kwanakin zulƙa'ida, sannan aka ƙara masa da kwana 10 akai, wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbihi 40 layla. Wannan kwana 30 din da annabi Musa ya yi da ƙarin kwana 10 suka zamanto 40, kwanaki ne na ibada da ya yi ihsani da ya yi ma Allah, Allah madaukakin sarki ya bashi at-taura, ba wai cewa wai shine dalilin annabci ba, a'a ai a lokacin ma annabi Musa annabi ne. To ra kada ka dauka cewa zaka iya shiga cikin halwa sannan ka wayi gari kace ka samu annabci, ai annabi Musa ma gashi an ce tamaman alal ladhi ahsana, ba annabi Musa tun da ma annabi ne, sannan Allah ya yi masa wannan mi'adin na kwana 40. To ihsanin da yayi shine Allah madaukakin sarki ya bashi at-taura mai cikawa ga ni'ima, mai cikawa kai ga mai cikawa ga shari'a, ga shari'a wadda take miƙaƙiya wadda Allah ta'ala ya ba mu annabi Musa. Fuska ta uku kuma kan cewa ita at-taura mai cikawa ce ga ihsanin duk wanda ya yi ihsani daga cikin mabiya daga cikin bani Isra'il, wanda duk suka zamanto masu ihsani daga cikin bani Isra'il, to at-taura mai cikawar ni'ima ce gare su. Wannan yana kusa da fuska ta farko da aka ambata. To wa tafsilan li kulli shay, kuma at-taura mai bayani ce ga dukkan komai. Shari'ar annabi Musa yadda take, shari'ar annabi Musa tana da bayani akan komai da komai, wajen ibada da wajen mu'amala. Idan ka dauki abubuwan da ke ciki, tana nan ku iya shiga cikin internet ku ga al-mishna, ku ga mishna wanda yake shine littafi da ya bayani hukunce-hukuncen fikihun su. Za ku gani idan kuka zo kuka dauki babin riba, sai ka dauka wato kana karanta littafin fikihun musulunci, inda suka yi tafsilin yadda haramcin riba yake a cikin mu'amala da illar haramcin riba da sauransu. To akwai bayanin komai ita ma a cikin at-taura, sannan al-qur'ani kamar yadda al-qur'ani shi ma ya zo da bayanin komai, illa iyaka cewa at-taura ta kunshi abubuwa na tsanance-tsanance wanda Allah madaukakin sarki ya saukake ma musulmi dukkan wannan kaigi da wato kangi da aka sanya mabiya addinin annabi Musa. ويضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم كما عند الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ينا سوكي مسنو ينو ينسو والأغلال التي كانت عليهم دقوقني واند دا يتوري الأمم دا سرقباتا باب شيء أجكين شرير النبي محمد صلى الله عليه وسلم دان كده ما كان أوها كان شعاء تو تند التوراة تفصيلا لكل شيء إني القرآن ما هكا أيوة إلا دقاء التوراة أهو كفو القرآن كينا كاكران تاكا قبن بنشي تكانوز كما بين المشرق والمغرب. To a cikin wannan ayar akwai bayanin cewa at-taura ta cika ni'ima ga bani Isra'il, kamar yadda al-Qur'ani ya cika ni'ima ga al'ummar musulmi musamman al'ummar larabawa. Sannan at-taura ta farki ce da za ta kai zuwa ga tabbatar da imani ga ranar lahira, tunda Allah ta'ala ya ce la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, Allah ya ba su at-taura domin su yi imani da lahira, haduwar lahira. saboda bani Isra'ila yayin da lokaci yayi tafiya sai tafiya har sun manta ma da lahira sun zama tankar mushrikai ne su duniya kawai suka sani kamar yanda suke a wannan zamani kamar yanda Yahudawa suke a wannan zamani Allah ta'ala ya bayyana su da cewar da rashin san su ga lahira da mantawar su ga lahira da cewa wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya zaka same su sun fi kowa a cikin mutane kwadayin rayuwa yawaddu ahduhum law yu'ammaru alf sana dayan su yana burin a rayar da shi shekara dubu wama huwa bimuzahzihihim min al'adhab an yu'ammar kaga wala tajidannahum ahrasan nas a cikin dukkan al'ummomin mutane sun fi kowa kwadayin duniya to wannan kuma wani abu ne ya sanya saboda sun manta da lahira to Allah ya ba su at-taura dan tunatar da su lahira wanda ya nuna kan cewa a cikin at-taura akwai abin da yake zai mayar da wanda aka saukar da ita gare su ya zuwa ga lahira ya zuwa ga imani da lahira to kuma wannan ibarar shine abin da Allah ta'ala yayi mana ishara a cikin suratul hadid yace alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haq wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablihim fatala 'alayhimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu su yi tsoro wato su yi khushu'i ga Allah su yi kaskanci da tsoro ga Allah da kuma abinda ake saukar musu su ji tsoron Allah saboda abin wato su ji tsoron Allah wato su ji tsoron Allah saboda ambaton Allah da kuma saboda abinda ake karanta musu da abinda ake saukar musu na ayoyin Allah kuma kada su zamanto tamkar waɗanda aka ba da littafi a gare su sune Yahudawa da Nasara fatala alaihimul amad zamani yayi tsawo a gare su wato zamani yayi tsawo a gare su wajen nisan su daga asalin addinin su shine zuwan annabi Ibrahim faqasat qulubuhum sai zukatan su suka kekashi saboda koyaushe yayin da mutane suka yi nisa tsakanin su da shiriyar annabin su da zamanin annabin su to suna nisa daga shiriyar sa to kada musulmi su zama tamkar ahlul kitab ash-shahid anan shine kan cewa nisan da ahlul kitab suke daga annabawan su shine sanya su suka manta da lahira zukatan su suka kekashi dan kekasar zuci ɗaya daga cikin abin da ke kawo kekasar zuci mantawa da lahira mantawa da domin yayin da mutum yake tunawa da mutuwa yake tunawa da lahira to wannan zai rage masa buri zai rage masa saban Allah domin kuma buri yayin da kai alwatu a cikin buri ka manta da lahira ka gafala da Allah to shine kuma sai ka manta da da'ar Allah ka manta da haƙƙin Allah sai ya zamanto kana cikin saban Allah to Allah ya mana wasiya da kada mu zamanto haka sannan a cikin wannan akwai bayanin cewar at-taura a cikin ta akwai bayanin komai sannan kuma at-taura shiriya ce kuma rahama ce ga bani Isra'il sannan Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu wannan littafi ne da muka saukar da shi mai yawan albarka an ambaci littafin aka mayar da shi mubtada bayan kamata yayi ya zamanto maf'ul ne maimakon a ce wa hadha anzalnahu maimakon kawai a faɗi kan cewa wannan mun saukar da shi ko kuma a ce wa anzalna hadha mun saukar da wannan wa anzalna hadha alkitab mun saukar da wannan littafin abin da yasa aka kyawo shi da wannan siga na aka sanya littafin ya zamanto mubtada dan wato a ɗaukaka ambatansa a ɗaukaka matsayinsa a kuma faɗe shi akan cewa Qur'ani ne ba a kunya faɗansa wannan littafi ne anzalnahu da muka saukar da shi kuma mai albarka fattabi'uhu dan haka ku bi shi ya ku wannan al'umma wanda kuke da'awa kuna kan addinin annabi Ibrahim kuna kan addinin annabi Isma'il sune al'ummar larabawa da kuma duk wanda za su zo daga bayan su na wato ummatud da'awa al'ummar da aka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga addinin gaskiya to ku bi shi an ambaci alqur'ani da sifa guda biyu da ce cancanci a bi shi shi yasa aka kawo shi da fa'ut tafri dan haka ku bi shi dan me ai dan mu wannan sifa ta sa guda biyu na farko cewa munazzalun min indillah Allah ne ya saukar da shi tunda ko Allah ne ya saukar da shi ba za ka samu sabani a cikin sa ba za ka samu karkata a cikin sa ba na biyu mai albarka ne wato dan kwadayin wannan albarkar ya kamata ku bi shi dan haka dukkan mai hankali ya san cewar idan aka sifanta wani in aka sifanta littafi da waɗannan sifofi guda biyu to ya cancanci dukkan mai hankali ba ma sai an masa wasiya ba ya zabura kan ya bi shi to alqur'ani ko haka yake kamar yanda aya ka kutan kwaciyar wannan ta gabata wanda a ciki mun bayyana yaya fuskokin albarka dake cikin alqur'ani take abubuwa fuskoki da dama na albarkar alqur'ani wanda yake Allah madaukakin sarki ya ambace shi da wannan sifa na albarka, muka faɗi fuskoki masu yawa na wato tarin alkhairi da albarka dake cikin alqur'ani a mai tsarki. Wattaqu, kuma ku zamanto masu tsoro. Nan an kwadaitar da su da kan cewa su yi taqwa, domin taqwa sifa ce wadda yake sananniya hatta a cikin jahiliya, kuma ana burinta. La'allakum turhamun, dan ku zamanto an ji kanku. A cikin wannan akwai alkawari, akwai ban tsoro. Alkawari shine cewar duk wanda ya bi alqur'ani zai samu rahama, domin an ce ku bi shi ku ji tsoron Allah dan ku samu rahama. Wato kenan alkawari ne ga mabiya alqur'ani kan cewa za su samu rahamar Allah. Dan haka mai albushir, duk wanda yake ya kai mai bin alqur'ani kai albushir da rahama daga Allah jalla wa ala. Rahama ba irin wato rahama wanda yake babu kamarta, ba irin rahamar mutane ba, rahamar Allah ba irin rahamar mutane ba, wanda ko yaushe mutane abinda suke hangowa kenan daga ƴan majalisa, muna kai kukanmu ga wakilinmu wanda ya tafi Abuja, wanda muka zaba ungwanmu ba ta da transformer, don haka a ji tausayinmu, a ji kanmu, a zo a sa mana. To ba rahamar Allah ba irin wannan rahamar bace. Rahamar Allah wadda take ba ta da iyaka ce, ba ta da iyaka. A nan duniyar ma ba za a ga kowa ba, domin rahama ce wadda yake take tabbatar da rayuwa ga mai rayuwa. Ka san ko babu rahama irin wannan. Mai rai ya zamanto kan cewa an taɓa miƙar da rayuwarsa, san majalisa ba zai iya baka rai ba, ba zai iya baka abin da zai miƙar da rayuwarka ba. Saboda haka ina kawo misalin ɗan majalisa ne, kada ku ce ina musu biki, amma dai ina kawo misalin ne yadda za ka ji in ka buɗe rediyo ka ji mutane ana ta cewa a ji tausayinmu, gwamnati ta ji tausayinmu, ai mana kaza, ai mana kaza. To ku dawo duk daga wannan, ku dawo ku nemi wajen rahamar wadda ke ta haƙiƙa, shine a wajen Allah. Ku bi alqur'ani, fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Akwai kuma ban tsoro. Ban tsoro shine kan cewa idan ba ku bi shi ba, to ba za ku samu rahama ba. Shine fa'idar an rufe ayar da cewa la'allakum turhamun, domin ayi alkawari ga waɗanda suka bi shi, kuma azabar da su, akwai yatar da su gaban alqur'ani. Kuma ayi ban tsoro ga wanda ba su bi shi ba, kan cewa to ba za su samu rahama ba, ba kuwa wanda baya son rahama. Sannan Allah ta'ala ya ce an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min bainina. Wannan uslubi na alqur'ani malaman nahwu sun yi sabani fuska biyu. Waɗansu suna kaddara wato masdar a bayan an din, ai wato an tajid wato mujanabatan qaulukum innama unzila alkitab, dan gudun fadinku cewa an saukar da littafi ne. Wannan shine madhabar basriyin. Madhabar kuma al-kufiyin shine su kaddara la annafiya, Allah ta kulu, dan kada ku ce, wanda ke jide ma'anarsa ɗaya ne, cewa wato daga cikin hikimar saukar da alqur'ani gare ku, ya ku wannan al'umma wadda ba a taɓa bata littafi ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce al'ummar larabawa da kuma al'ummar da'awa wadda su tun daga zamaninsu har duniya ta tashi. Ɗaya daga cikin hikimomin da aka saukar da alqur'ani gare ku shine yanke hanzari. A yanke muku hanzari, kada ku ce ai littafi an bayar da shi ne kawai ga Yahudawa da Nasara, muku ba bamu littafi daga sama ba. Don haka mu kuma ba mu san yaransu ba, ba mu san dirasar wannan littafin, ba mu karanta ba. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin, mu wato marafkana ne ga barin koyon wannan littafin. Addirasa, abinda ake nufi addirasa, kamar yadda ya gabata a cikin tafsirin suratu Ali Imran da kuma a cikin wannan suran, wal yaqulu darasta, shine at-ta'lim, wato karanta abu sau ɗaya, sau biyu, sau uku, sau hudu, kai ta maimaitawa domin ka fahimce shi da kuma domin ka haddace shi. Wannan shine dirasa. Amma mujarradin ka karanta kawai kamar yadda ake karatun jarida, wannan ba dirasa bace. Saboda haka kada karanta alqur'ani kamar karatun jarida, ka karanta shi karatun wanda zai haddace, karatun wanda zai fahimce shi, ya gane shi. To abinda kuma duk wanda aka ba su littafi, abinda aka kirawo wato abinda aka umarce su da su yi kenan, bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Shi yasa la Yahudawa suke kiran dakin bautar su dakin wato dakin karatu, inda ake karatun at-taura ake bayyana shi, ake kiransa midrash. Midrash da yake kasan larabci da ibriyanci, duk asalin su ne duk yaran annabi Ibrahim ne, asali lugha ce samiya. So da haka zaka samu kalmomin kusan ɗaya suke, salam da shalom. In suka ce salam a larabci sallama, a wajensu kuma shalom sallama, duk kaga duk ma'ana ɗaya ne. Madrasa midrash, madrasa wajen karatu, midrash wajen darasi, wajen koyon at-taura baitul midras haka sai haka ma ko a cikin hadisi ma za ka gane cewa fa ataw baitul midras suka zo ɗakin karatu to ala kuma a ibriyanci sai su ce masa midrash to dirasa shine karatun littafi na Allah a maimaita shi kamar yadda Yahudawa suka kasance suna karatun littafin su to Larabawa suna cewa wannan ishara ne ga abinda mushrikai suke ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam na dalilin rashin bin sa cewa ai wannan innama unzila alkitabu ala ta'ifataini min qablina an saukar da littafi ga wanda suka gabace mu ne mu kuma mu iya karatun sa har rantsuwa suke akan wannan wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununa ahda min ihda al-umam suka rantsi da Allah iyakar karfin rantsuwar su cewa idan mai gargadi yazo musu za su zamanto sun fi shiriya bisa waɗanda bisa ɗaya daga cikin al'ummomi da suka gabata to duk daga cikin uzurin sai da suke kawo to Allah yake cewa daga cikin hikimomin saukar da alqur'ani dan ya yanke wannan hanzari hanzarin nasu guda biyu ne na farko cewa ba a ba mu littafi ba kamar yadda aka ba mu Yahudawa da Nasara to gashi an ba ku littafi na biyu aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum da mu an ba mu littafin da sai mun fi su shiriya wato saboda alfaharin su da suke da shi akan kansu Larabawa suna da alfahari da matsayin su saboda ne domin sun ga fasahar su babu al'umma da take Larabawa fasaha al'umma san yadda ta sarrafa harshen ta irin Larabawa babu ita a cikin tarihi hatta mutanen Greek sun shahara da falsafa amma ba su shahara da balagar yare ba irin Yahudawa za su yi maka falsafa ai hudu ba wanda yake za a yi falsafa har ma ana ganin ma wato daga irin ilimin falsafar su abinda yake ƙarya ma za su iya mai maka da shi gaskiya saboda irin tartibin hujja da logic mantiki abu wanda yake baki ne su mai maka da shi fari kuma a zo a gaggaya maka daga ai wasa da hankalinka da logic har kai da cewa farin ne bayan kuma baki kirin ne to su suna alfahari da wannan to haka Larabawa su kuma suke alfahari da yaren su to saboda wannan alfahari da suke yi da harshen su na Larabci da gwanin cewa wajensa suna ganin inda su ne aka ba su littafi wani Yahudawa wani su inda su ne suke da littafi kamar yadda Yahudawa suke da at-taura la yakununa ahda min ihda al-umam da sun zamanto sun fi shiriya daga cikin al'ummomi da ake da su to wannan fasahar tasu yasa suke ganin hatta fahimtar su ma ba kamar fahimtar mutane bace hatta zakirar su ba kamar zakirar mutane bace kware da gaskiya kam suna da zakira wanda yake ba ta irin mutane ba kasida ce za a zo a yi azil majaz ko a uka sai daga cikin kasuwannin su na jahiliya lokacin hajji kasida baiti 1000 mutum zai zo ya tashi tsaye ya karanta ta daga farkonta har karshenta mutanen da suke zaune a nan wajen daga jinta sun haddace sau ɗaya kawai suka ji aka yi ilka'inta amma sun haddace wannan a cikin kabilar Larabawa yake tarihin su ya tabbatar da wannan kuma shi yasa har a yanzu din suna da irin wannan yanzu idan ka je a cikin dajin Mauritania akwai wani wanda an yi ta yaya ta abin nan ɗinsa wanda ya haddace kamusul muhit dictionary na Larabci wanda yake ce masa al-kamusul muhit na Feruzabadi ya haddace shi wanda wannan dictionary kamusul muhit shine Shehu Abdullahi Danfodio Shehu Abdullahi Gwandu da ya same shi ya waƙe shi a cikin hisnul rasin a cikin ilimin sarf kuma ya yi ilhaqin waɗansu kalmomi ma wanda yake babu su a cikinsa in ka karanta hisnu kamar duk abin da ke cikin kamusul muhit kana da shi ne to ba mamaki irin Shehu Abdullahi ma sun haddace shi tunda ya waƙe shi hisnu wanda makarantun zaure kaɗan ne ake karantar da shi to a shahid kaga har yanzu akwai duk wannan abin daga cikin waɗansu daga cikin Larabawa a Mauritania ko ba ina gaya muku jiya bane a cikin wannan karni akwai shi yana nan wanda yake haddace kamusul muhit to Larabawa suna alfahari da kansu akan wannan suna cewa da mu aka ba mu littafi da mu aka auda qululu anna unzila alkitabu lakunna ahda minhum da mun fi su shiriya to kun ga wannan ba hujja suke ma kansu ba to sai Allah ya yanke hanzarin su sai Allah ya ce faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma to hujja mabayyana ta zo muku daga ubangijinku abinda zai kama ku da hujja kun ce da an ba mu littafi da mun fi su shiriya to an ba ku littafi kuma kun sani cewa wannan littafin ba yin mutum bane domin da larabci ne ba da wani yare ba. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Da mun sanya shi alqur'ani bobawa wanda yake ba balarabe ba, da sai sai ce me yasa ayoyinsa ba su zama to bayyanannu ba, saboda su duk wani bayani in ba alarabci yake ba ba bayani bane. To gashi Allah sai Allah ya ba su littafin wanda yake kuma sufu sahau ne, bulaga'u ne, masu fasaha ne, masu balaga ne, suna karanta shi sun san kuma ya kayar da su, ya kayar da su dan ta'ajizin da alqur'ani yayi ba ta'ajizi ne ga wani ba, kaye ne ga gwanayen larabci wanda suka iya, wanda za su zo su yi kasida a jita dan dadin ta, kaga har wani har in suka yi wata magana mai dadi sai ga har wancan da harshe ake yi, sai ga ana wani lashin lebe, wato magana ta yi dadi kamar wani ruwan zuma ne ake lalasa. Iya magana malam wajen waɗanda suka san iya magana din. Ko akwai wani ko a zamanin nan akwai wani abokina Allah ya kara masa alkhairin sa, da yake bani labari, yake cewa wani malami da ya koya musu a SAS, wani malami ba masare, malamin balaga, idan ya karanta musu wani wata magana mai balaga, sai ga shi ma yana wannan tanda harshen, yana wani tanda ba wato leban sa, saboda ka wato magana dadin ta yayi dadi. To su ne waɗanda alqur'ani yayi ta'jizinsu, ya kayar da su, yace in kuna shakka akan cewa alqur'anin nan mu ne muka saukar da shi, to ku zo da sura da kamar sa. Wasu gwada ba sun san ba za su iya ba, da aka samu alkindi aka ce masa ya kawo da sura kamar, sai ce so kake na mayar da kaina abin dariyar larabawa, a ce ga abin da nayi nake cewa zan kawo, don kun san abin da akan yi a lokacin kwanakin mina kamar wasannin olympics ga mutanen Greek ƴan Sparta, su lokacin da ake nuna karfi, ake nuna gwar jiki, to su kuma mutanen Athens waɗanda suke masu falsafa, su ma suna da irin wannan, wanda yake za a zo a nuna gwanin cewa wajen iya musu bisa mantiki. To larabawa su ma suna da irin wannan, a kwanakin mina sai a zo a nuna gwanin cewa wajen iya magana, saboda haka za a zo a yi tahkimi, a hukunta wane ne yafi iya waka, wane ne yafi iya shi'ir, wane ne wakarsa tafi balaga. Saboda haka idan da alkindi ya zo ya ce zai, da aka ce masa ya kawo sura kamar ta alqur'ani, ya ce zai kawo, da sai mai da kansa abin dariyar larabawa shi ne cewa ya zo an yi tahkimi ya faɗi reras, shi yasa ya ce da muguwar rawa gwan makinta shi, don haka bai gwada ba, ba kuma wanda ya gwada a cikinsu, sai musailima tilkazzab ba, wanda ya fi su wauta, da ya yi ya kawo shi ma surarsa ta yawabar. Sai ka'a Amr ibn al-As lokacin ba musulmi bane, yace wallahi laqad alimta anni a'lamu annaka kadhib, yace wallahi ka sani cewa ni na san cewa ƙarya kake, dan da yayi sai yace to yaya ya ka gani, sai yace ka wallahi ka san na san ƙarya kake. To alqur'ani ya kayar da su, sufu sahau din da bulagau din, to kaga ko ya cancanci Allah sai ya ce faqad ja'akum bayyinatun, to hujja mabayyana ta zo muku daga ubangijinku, wa hudan wa rahma, kuma da shari'a da kuma rahama, to bayan wannan kuwa kuma ba ku bi ba, to sai Allah ya bayyana hukunci, to faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayati llah, wa ya fi zalunci daga wanda ya karyata ayoyin Allah, wa sadafa anha, kuma ya hana wadansu su zo su bita. Sadafa tana zuwa da ma'ana a araba, ya bujire, to amma bujire wannan ba wannan ma'ana ake nufi ba anan, domin al-i'rab bujirewa tana cikin kadzaba, tana cikin karyatawa, duk wanda ya karyata ya bujire. To kuma tana zuwa da ma'anan wato sadda'an, wato ya hana waɗansu su bi ayoyin Allah, wanda yake ita ce ma'anar anan, domin ita ce tafi wannan shi ne komai zalunci, shi ne Allah ta'ala yake cewa alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqal azab, waɗanda suka kafirta su ne wato karyata ayoyin Allah kenan, wa saddu an sabilillah su ne wa sadafa anha, suka hana waɗansu bin tafarkin Allah, zidnahum azaban fawqal azab, mun ƙara musu azaba akan wa azaba. To anan kuma sai Allah ya ce wane ne ya fi zalunci da wanda ya karyata ayoyin Allah, sannan wannan ayoyin Allah da sannu za mu sakanta ma waɗanda suke hana abu ayoyinmu da su al'azab ita ce fassara a suratul nahl da cewa zidnahum azaban fawqa al'azab za mu ƙara musu azaba akan azaba bima kanu yasdi a can yace bima kanu yufsidu saboda barnar da suke yi nan kuma yace bima kanu yasdifun saboda hana mutane bin hanyar Allah da suke yi hana mutane bin hanyar Allah ita ce barna to a cikin wannan akwai bayanin cewa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da hujjarsa akan kafirai akwai kuma bayanin kan cewa alqur'ani hujja ce mabayyaniya alqur'ani shari'a ne kuma alqur'ani rahama ne kuma alqur'ani mai yanke hanzari ne ya Allah ya yanke hanzarin wato larabawa da dukkan waɗansu wanda aka kira su zuwa ga alqur'ani Allah ya yanke musu hanzari sannan kuma bayanin kan cewa zalincin da yafi komai muni shine zalincin karyata ayoyin Allah da hana mutane bin ayoyin Allah sannan kuma da bummunan sakamakon waɗanda suka yi wannan zalunci
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في قل انتظروا إنا منتظرون
الله يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة تو ميسكي سورارو إلا وتفاتي ملائكو سزومسو كوكم أمرون أبنججن كيزومسو كوكم أدنس آيوين أبنججن كسزومسو ranar da waɗansu ayoyin ranar da sashin ayoyin ubangijinka zake suke zuwa musu wannan rana imanin rai da bata yi imani ba kafin wannan lokacin ba zai amfane ta ba haka nan imanin rai wanda yake bata tsina nama kanta komai na aikin alkhairi ba shi ma ba zai amfane ta ba ulin tadhiru ce ne musu ku saurara inna muntadhirun mu ma muna saurarawa fasara ayar wajen faɗin Allah ta'ala auya atiya rabbuk da cewa auya atiya amru rabbik ko umarnin ubangijinka ya zo maka saboda fasarar wannan ayar yana cikin suratul nahl tunda Allah ta'ala a cikin suratul nahl yake hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al malaikatu aw ya'tiya amru rabbik kadhalika fa'ala alladhina min qablihim fa'ala al fanzur kayfa kadhalika fa'ala alladhina min qablihim fama zalamahumullah walakin kanu anfusahum wama zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun a can suratul nahl Allah ya ce sun me suke sauraro face zuwan mala'iku ko kuma zuwa na umarnin ubangijinka na al'amarin ubangijinka zuwan mala'iku abinda ake nufi da zuwan mala'iku shine mala'ikun azaba mala'ikun azaba suna zuwa da saukar azaba yayin da Allah ya yi nufin halakar da al'umma kamar yanda Allah madaukakin sarki ya saukar da mala'ika jibril da mika'il ga wato alqarya annabi lut keta mala'ika jibril ya aiko mala'ika jibril ya dauke ta da gefen fukafikin sa guda daya ya sama da ita ya kifata sannan aka yi musu ruwan duwatsu ko kuma kamar yanda yazo Allah ya turo shi ga mutanen samud kamar yanda yazo a cikin asar kan cewa yayi musu saiha yayi musu tsawa wanda wannan tsawar ta fitar da ransu daga cikin gulunsu suna zaune a cikin gidajensu gidajensu suna nan ba abin da ya same su su aka halakar amma halakar bata taba abin da suka gina ba tsawa ce kuma aka yi amma saboda tashin hankalin wannan tsawa din sai da ransu ya fita kasan akan samu yara da suke da waɗansu iyaye wato masu fada da idan uban yayi tsawa sai ga yaro yana fusari to tsawar mala'ika jibrilu ita ga abin da ta yi ta halakar da al'umma gabaki daya to shine zuwan mala'iku ko kuma zuwan mala'ikun azaba yayin da Allah yayin da an suka zo daukar ransu akhriju anfusakum alyawma tujzauna azabal hun bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq wa kuntum an ayati tastakbirun kamar yanda ya gabata a cikin wannan sura zuwan mala'ikun azaba yayin da suka zo daukar ran kafirai shine hal yanzuruna illa an ta'tihum almalaika wato bayan hujja ta zo da kuka ce hujjar ta zo ba ku bi ta ba to me kuke sauraro to ba fa abinda kuke saurara don wannan istifham ne na wato na al-taqrir ba abinda kuke sauraro ko sai wannan shine zuwan mala'iku kuma da sannu zasu mala'ikun azaba aw ya'ti rabbuka ko kuma ubangijinka yazo muka fassara shi da abinda ke cikin suratul nahl da cewa aw ya'ti amru rabbik wannan kuma yana nan a cikin uslubin larabci ya zamanto kan cewar ashafi mudaf a tsayar da mudaf ilayhi mahallinsa وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف كمر واسأل القرية كتنبي القرية أي كتنبي متانا القرية سو راك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات أو يأتي أمر ربك أو من نوء بنجيجين كيدو وانا سمع لما يسنت في أكنشوا وانا أزاهر انت تكي كما وانا إشارة نيجا شما أبن ديا تبتا أتكين القرآن شوا أو يأتي ربك كوكما أبنجيجين كيزو إشارة نيجا زوان أبنجيجي دومين حسابي رانا القيامة domin wannan yana daga cikin abin da alqur'ani ya tabbatar da shi Allah ta'ala yace hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam da kuma inda Allah ta'ala yake cewa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka yazo mala'iku ma suka zo sahu sahu ranar alkiyama yaya Allah maji'in sa yake zuwan Allah yaya yake wannan ba za mu iya gane shi ba domin ba za mu iya taba fahimtar sifar Allah ba a hakikaninta domin laysa kamithlihi shay bai kama da makhlukat ba saboda haka yana daga cikin sifofin Allah da muke tabbatarwa mu ambace su a bisa ba wanda ya san hakikanin kaifiyar sifar Allah ta yanda yake zuwa in ba shi ba amma muna tabbatarwa muna gaskatawa kamar yanda yace daga cikin sifarsa zai zo ranar alkiyama zai zo domin hisabi to wato suna jiran ranar alkiyama ne ta zo Allah ya zo a bijirar da su a gaban Allah sai a lokacin ne za su yi imani aw ba aw ya'ti ba'd ayati rabbik ko kuma suna jira wadansu daga cikin ayoyin ubangiji ayoyi wadanda yake idan sun zo saboda ayoyi wadanda yake sunnar Allah idan suka zo to babu wanda a lokacin nan kuma koda mutum yayi imani imanin sa ba zai amfane shi ba kamar yanda Allah ta'ala yake cewa wa in kadu la yastafizunaka min al-ard liyukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wato sunna man wanda ta gabata ta ubangijinka cewa yayin da mutane suka ce to za su fitar da manzanni daga cikin gidajen su to lokacin nan to shine a kuma karshen su sai ya riga ya zo sai Allah madaukakin sarki ya halaka su a in Allah ta'ala ya aiko aya wanda yake za ta nuna gaskiya balo-balo to a lokacin nan duk wanda bai imani ba idan yayi imani a lokacin da ganin wannan ayar imanin ba zai amfane shi ba shine yazo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am la taqumu sa'atu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha sa'ar alkiyama ba za ta tashi ba har sai rana ta hudo daga inda take faduwa fa idza tala'at idan ta hudo daga nan amanan nasu kulluhum dukkan mutane sai su yi imani wadhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amadat min qabl sai annabi ya karanta wannan aya salawatullahi wa salamu alaihi to alwan nan shine lokacin da imanin rai wanda bai yi imani bada ba zai amfane shi ba wato shine wannan ɗaya daga cikin wato akwai daga cikin ayoyin sa'ar alkiyama waɗanda yake idan suka zo ba imani ba zai amfani ba daga ciki shine hudowar rana daga mafadarta a lokacin idan rana ta hudo daga inda take faduwa to a lokacin nan duk wanda kowa zai ganta to duk wanda yace a lokacin nan zai imani ko yayi imani imanin sa ba zai amfane shi ba haka idan da yayi imanin amma bai tsina na komai ba na aiki na gari to wannan rashin tsina na aikin da yayi idan yace zai aiki na gari a lokacin wannan aikin ba zai amfane shi ba za a rubuta masa ba domin fa'idar bin Allah shine ya zamanto kan cewar ka bauta masa bil ghaib a jarraba imaninka shin zaka gaskata baka gani ba amma ka gaskata annabi tamkar shi ko ya gani kai zaka zamanto iyakacin gaskatawanka kamar yanda yake shi ya gani ne ko kuma wato gaskatawar da kan cewa shi ya gani sai kai amma yanda ya zamanto kan cewa an nuna maka to babu sauran ibtila'i kuma babu sauran jarabawa ko jarabawa ce ta aji yanzu me ake idan aka ce an yi likeci me ake ba soke jarabawar ake ba za a yi jarabawa ba amfani saboda an kawo ansar dukkan ta nan kowa ya gani to haka zalika yayin da Allah ya kawo aya wanda yake mutun zai gani kiri-kiri to lokacin nan tuba an rufe shi kamar gargara ne innama walaysat at-tawbatu 'ala alladhi walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-mautu qala inni tubtu al-an wal ladina yamutuna wa hum kuffar tuba baya kasancewa ga wadanda suka aikata mummuna hatta idha habara ahaduhum al-maut hasse idan mutuwa tazo ma dayan su qala inni tubtu al-ana sai yace yanzu na tuba me zuwan mutuwa yake gargara shine ibn umar ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana karban tuban yuqbalu tawbatu ahadikum ma lam yugharghir za a karbi tuban dayan ku matsawon bai kai gargara ba shine yayin da rai yazo yana neman fita lokacin da ido ya kafe ya ga mala'iku to a lokacin nan ko ya ce kamar yanda fir'auna ne yace amantu billahi amanat bihi banu isra'il Allah yace al'ana waqad asaita qabl yanzu kuma to wannan kai ma kana jira ne ya zaman to sai kaga irin ta fir'auna kaga azabar quruda muzu kaga mala'ikun mutuwa kaga mala'iku yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idin lilmujrimin ranar da suke ganin mala'iku babu bishara a wannan rana ga mujrimai domin sun san cewa wuta za su tafi to haka nan idan wannan aya ta bayyana yayin da rana ta kullo ta yamma mutane suka ganta kowa zai imani to a lokacin nan wanda da bai imani ba zai amfane shi ba haka zalika wanda yayi imanin amma bai tsina da komai ba na alkhairi shi ma wannan ba zai amfane shi ba na'am
innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون
الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا حقيقة وأن سك ررب الدين سك زمن تو قنجيا قنجيا لست منهم في شيء تو باكا چكين سو أچكين ونعبو باكا دقاري سو أچكين ونعبو إنما أمرهم إلى الله الأمر سو جن الله كتيكي ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون sannan da sannan zai ba su labari na abin da suka kasance suna aikatawa wato wanda suka rarraba addinin su sune mushrikai wadanda suka rarraba addinin su wanda yake da guda ɗaya ne addinin annabi ibrahim suka rarraba kansu suna bauta ma wadansu suna bauta ma rana wadansu suna bauta ma wata wadansu suna bauta ma hubal wadansu suna bauta ma lata wadansu suna bauta ma uzza kowa da irin kowace kabila tana da gunkinta kuma kowane gunki yana da irin abin da ake masa na ibada sha'anin addinin Allah ko ba haka yake ba sha'anin addinin Allah ya hada mutane akan iman aqida daya shari'a daya sabanin fahimta wajen bayanin hukunce wanda yawancin su a cikin mu'amala yake yawan sabanin malamai a cikin mu'amala yake wannan yana daga cikin tausiya amma kuma gaskiya daya ce hatta a cikin mu'amala amma Allah madaukakin sarki ya bada dama ra'ayi ya bambanta wajen wato fahimta na yadda shari'ar Allah wajen fahimtar shari'ar Allah wajen fahimtar hukuncen Allah domin kada ya takura ma mutane domin kuma mutane su samu albarkar samun lada domin yayin da mutane suka yi kokari su fahimci hukuncin Allah wanda yayi kokari ya fahimci gaskiya kuma ya dace da hukunci wanda yake shine daidai yana da lada biyu wanda kuma yayi kokari amma ya kuskure yana da rada daya saboda an san nufin sa shine alkhairi amma gaskiya guda daya ce haka Imam Malik yace da aka ce masa sabanin sahabbai kowanne kai duk daya ne yace gaskiya daya ce saboda kowa yayi kokarin gane wannan gaskiya kuma akwai hikima a cikin wannan saboda tausiya a cikin addini yanzu kamar yanzu ne sai kaga kan cewar wani lokaci wani hukuncin abinda da ya zamanto wani hukuncin a cikin mazhabar Abu Hanifa sai ga yafi dacewa da halin da al'umma take ciki yanzu sai ga akwai tausiya ga al'umma sabanin a ce mazhaba daya ce fahimta daya ce amma wajen asalin ararrabu wajen asalin addini wajen aqida ko to wannan tabi'ar mushrikai ne shine wanda Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam lasta minhum fi shay baka daga cikin su a cikin wani abu kamar yanzu kaga wanda suka kirkiro bid'o'i a cikin addini kaga ba abin da suke illa rarraba addini kowa da irin hanyarsa kowa da irin tasa ibadar kowa da irin nasa tsarin kowa da irin tasa tsamarar kowa abubuwa waɗanda suke ba su da asali a cikin addini wanda duk za su rarraba kan mutane to addini ba haka yanzu gaga ba. Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka mai da addinin su haka kungiya kungiya to kai baka daga cikin su a cikin wani abu. Al'amarin su yana wajen Allah, wato ma'ana kada ka ce zaka tsaya kanka gane me hukuncin su, kai dai baka tare da su, baka hanyar su, ci gaba da hanyarka. Kyale al'amarin su wajen Allah, kada ka tsaya kana ta cewa sai ka tabbatarwa yaya karshen su zai kare, karshen su yana wajen Allah. Kuma Allah shine zai ba su labarin abinda suka kasance suna aikatawa. Na'am.
Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalina wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun.
Allah yace man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha, wanda duk yazo da kikkiawa to yana da goma na wato tamkarta, wannan kyakkyawar za a rubuta kamar yayi gomanta ne. Wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, wanda ko yazo da mummunan aiki fala yujza illa mithlaha, ba za a saka ba sai kwace sai wato gurgudanta sai tamkarta. Wa hum la yuzlamun, ba za a cuce su da komai ba. Alhasana abinda ake nufi shine imani da dukkan wani aiki salihi. Alhasana abinda aiki salihi shine aikin da yake an yi shi dan Allah kuma ya dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce hasana. Ba kai ne zaka ce wannan abin kyakkyawa bane, abinda yake kyakkyawa a wajen Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam shine kyakkyawa. To duk wanda yayi Allah zai rubanya masa, wannan isani ne ga karimcin Allah jalla wa ala. Kamar yanda yazo a cikin alhadithul qudsi wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam, cikin abin da yake ruwaitowa daga ubangijinsa yace inna rabbakum azza wa jalla rahim, ubangijinku azza wa jalla mai jin kai ne. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasana, wanda ya niyyar aikata alkhairi guda daya bai aikata ba za a rubuta masa kyakkyawan aiki guda daya. Fa in amilaha, in ya aikata kutibat lahu ashara, sai a rubuta masa goma yayi ila 700 dhifin ila ab'afin kathira, ya zuwa ga ribi 700 da ma kuma ab'afin kathira, ribi sama da haka da yawa. Aiki ne guda ɗaya, sai ga sadaka ce guda ta naira ɗaya kai, sai ga ranar alkiyama an ce kai sadakar naira 700, a'a sai ya ta zama to naira 700. Falala Allah mala. Wa man hamma bi sayyi'a, wanda ya niyyar mummunan aiki falam ya'malha, bi aikata ba kutibat lahu hasana, sai a rubuta masa kyakkyawa. Ya yi niyyar zai cuta, yayi niyyar zai sa abin, yayi niyyar zai wani babban sako, sai ya ji wa'azi sai ya ce kai ashe haka ne, ashe yanzu ba wata kila ma kafin na je ma mutuwa ta zo, sai ya ce Allah na tuba. To sai a rubuta masa kyakkyawan aiki. Fa in amilaha, idan ko ya aikata kutiba, sai a rubuta masa mummunan aiki guda daya. Aw yamhuha Allahu azza wa jalla, kuma Allah ya shafe ka. Wala yahliku ala Allah illa hali, ba mai halaka a wajen Allah sai halakakke. Wato sai idan mummunan aikin da kake yi ka rubanya shi akalla sau goma akan kyakkyawan aikinka, sannan shine zaka halaka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa'at bi sayyi'atil hasanati tamhuha, in kai mummuna kai kyakkyawa sai ta shafe ta, bayan ma ta shafe ta sai ta mata multiplication effect, sai ta rubanya ta sake rubanya ta ya zama to kyakkyawan. Wato kaga kenan, in dai mutum ba halakakke bane to aiko ya kamata a ce kyakkyawansa sun fi mummuna, tunda kyakkyawan rubanyawa ake ita ko mummuna ɗaya ne, bayan ma kuma ɗaya ne, hatta wanda ba a yi ba ma aka tuba sai ta zama to a janibin kyakkyawa. Saboda haka babu mai halaka a wajen Allah sai wanda yake halakakke. Allah ya kiyashe mu. Sannan Allah ta'ala ya ce wanda ya zo da mummuna, abinda ake nufi da mummuna shine abinda yake na saban Allah, duk abinda yake saban Allah ne, tun daga kafirci har ya zuwa ga karamin sabo, duk sayyi'a ne. Na'am.
Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم كتي يا رسول الله لليني حقيقة وبنجي نايا شريني يزوى تفركي ميكاكي دينا قيما ونن تفركي شيني الديني ونديك ميكاكي باب كركتا أتكنسا ملة إبراهيم كما واتو شيني الدين النبي إبراهيم حنيفا شيكو النبي إبراهيم حنيفيني ميكركتا نيقبر دكا أبنديك واتو كريا دبتا وما كان من المشركين بكسن شدك جكم مشركي با قل إن صلاتي ونسكي ومحايا ومماتي لله رب العالمين كشي للي صلاتا ديانكانا درايواتا دمتوانا دكا ننسك الله ني أبنجدن تالكي لا شريك له بابا أبنبوتا أغريش بابا أبنتا ريا أغريش بذلك أمرت دا ونن أكا أمرتيني وتشيني توحيدي وأنا أول المسلمين كما نيني فرقون وأن دسك مسلمتا annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon musulmi wannan shine wato ka'idar addinin musulunci wato annabi sallallahu alaihi wasallam bayan din ya bayyana irin batan da ke ciki na irin batan da kafirai suka yi kuma ya bayyana shari'ar Allah sai aka kare da kan cewa gagin shiken abinda nake akai gagin shiken sakona shine shine ni ina kan addini batotar miƙaƙe babu karkata a cikin sa kuma addinin nan shine wannan addinin da ya dade na annabi ibrahim shiku addinin annabi ibrahim shine addini wanda yake batotar mai karkata ga barin shirka da dukkan bata domin da haka annabi ibrahim yayi suna a wajen mushrikai a wajen yahudawa a wajen nasara kanti shine wato jagoran masu tauhidi shine jagoran almuwahhidin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace masa kace sallata da nusuk dina an nusuk shine ibada amma yawanci ana amfani da annusuf wajen ma'ana yanka da ayyukan aikin haji shi yasa kuma abin da yake karfafa cewa yanka ake nufi a nan wajen saboda suratul kautsar da Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka kuma kai yanka wato yanka saboda shi yanka yana ɗaya daga cikin alamomin addinai li kulli ummatin ja'alna mansakan kullu siku kowace al'umma mun sanya mata ibadata ta yanka da suke yanka da shi daya daga cikin ginshiken addinin yahudawa shine yanka da inda ake yanka da inda ake kwantar da dabbar da inda ake yanka ta in an yanka ta da inda ake fede ta duk yana daga cikin ginshiken addinin annabi Musa kuma kuna gani yanzu addinin yan bori kowane bori da za a yi akwai yanka da ake yi wani yankan ma yafi karfin a yanka dabba mutum ake yankawa addini ko kun ga wannan shine addini al-mu'awwaj kenan karkataccen addini wani addini ne zai yasa a yanka mutum wanda yake mutum mai cewa la ilaha illallah zai sa a yanka shi amma addinin arna akwai yankan mutum a ciki shi yasa yaran mutane suke bacewa masu addinin arna ne suke daukan su to kowace al'umma tana da yankanta na addininta to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace to ni da sallata wanda yake shine kashin alakata da ubangijina domin ita ce ginshiken addini da kuma yankana da nake wanda yake shine alamar addinin da nake akai sallata ta Allah ce yankana da nake na Allah ne bana yanka ga gunki bana yanka ga rana bana yanka ga wata bana yanka ga wani aljan bana yanka ga shaitan tunda kun san masu boton shaitan din yana bayyana a gare su yayin da yake bayyana sai su yi wannan yanka ku je ku karanta black magic ku ga abin da suke faɗa wa mahaya da rayuwata ma ga baki daya wa mamati da mutuwata wato duk ayyukan da nake a rayuwata da kuma duk ayyukan da nake yi da zan mutu a kansu da bayan ma na mutu nake kaunar suna nan shine ayyukan da yake mutum ayyukan da suke na bayan mutuwa sune kamar sadakatun jariya da ilimi wanda ake amfana da shi da dan salihi duk wannan duk na Allah ne ubangijin talikai ba a ce ba a yi taqdimin wato ba a yi hasr ba a cikin wannan wato ba a ce ba na kowa bane sai na Allah saboda za a biyar da la sharika lahu sai ya zamanto tauki maimakon ai taukidi na lafazi wato maimakon ai taukidi na lafazi sai ake taukidi ma'anawi aka ce babu abokin tarayya a gare shi a cikin wannan wato a cikin sallar da nake wala a cikin yankan da nake wala a cikin ayyukan da nake a rayuwata wala a cikin ayyukan da nake mutuwa a kansu babu abokin tarayya ga Allah wanda yake nuna wato ma'anar tauhidi kenan shine ma'anar tauhidi shine kada kai shirka a cikin tauhidul uluhiyya domin wannan shine tauhidul uluhiyya kadaita Allah a cikin abin da kake ma Allah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin da wannan aka umarce ni shine tauhidi kuma ni ne farkon musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon musulmi a cikin al'ummarsa shine farkon wanda domin ba haka dukkan annabawa suke ba cewa suke ku musulunci sannan su su loke ba kuma yanda wato shugabannin duniya suke cikin duniya kuje ku yi ta hakuri su kuma ba su hakurin to su ku annabawa ba haka bane za su ce a ba Allah su ne farkon masu bin Allah a sallama ma Allah su ne farkon masu sallama ma Allah na'am
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو جعلكم خلائف ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
Allah yace kul a ghayra Allahi abghi rabba kace shin wani Allah zan nema ya zama shine ubangiji na wa huwa rabbu kulli shay alhaliku shine ubangijin dukkan komai wala taksibu kullu nafsin illa alaiha duk wani rai bata yin baya yin aiki face akan kansa wala taziru waziratun wizra ukhra wani rai mai daukan nauyi ba zai dauki nauyin wani rai ba ثم إلى ربكم مرجعكم سنن كما مكومكو يزني فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون سيباك لاباري دابن دهو كسن كنا سساقا وأشكين سا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض كما شيني يسن ياكو ما سمري موطن دسوى قباتا أبايا كسا ورفع بعضكم فوق بعض درجات يدوك كساشنكو أكن ساشي لدرجوجي ما سيوا ليبلوكم فيما آتاكم domin ya muku jarabawa a cikin abin da a cikin abin da ya baku na ni'imomi inna rabbaka sari'ul iqab lallai gaggawar ukuba ne wa innahu laghafurur rahim kuma lallai shi tabbas hakika mai yawan gafara ne mai yawan jinkai wannan shine abin da Allah ya rufa wannan sura da shi wato Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ma waɗannan mushrikai wanda ba su yadda su ikhlasin ibada da Allah ba ba su yadda su dogara ga Allah shi kadai ba kace to shin wani Allah zan nema in ba shi wani Allah zan nema ya zamanto shine ubangiji na da dogara a kansa ba Allah ba alhali ko shine ubangijin dukkan komai mai kula da komai mai tsare azurta komai mai jujuya al'amarin komai ai wato ba zan dogara ga wani ba illa a kansa ba zan koma ga wani ba illa ya zuwa gare shi wannan shine ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan yace wala taksibu kullu nafsin illa alaiha wani rai baya daukan wato baya aiki face akan kansa haka zalika wani rai mai daukan nauyi ba zai dauki wato wani rai mai laifi ba zai dauki laifin wani rai ba wannan rana alkiyama kenan kowa abin da yayi dan kansa ba zai dauki nauyin kowa ba kowa ba zai dauki ba za ta dauki nauyin ubanta ba za ta dauki nauyin danta ba da ba zai dauki nauyin iyayensa ba sannan Allah ya ce ya tabbatar da cewa gare shi za mu koma sannan ya sifanta ya bayyana sifarsa kan cewa shi ne wanda ya sanya mu masu mare juna wato jilan ba'ada jil tsara bayan tsara waɗannan su tafi sai waɗansu su taho waɗannan su tafi sai waɗansu su taho yanzu kaga tsaran wato kakanninmu yanzu kusan ya kusan zuwa ƙarshe to sannan kuma zai zo kuma tsaran iyayenmu shi za ka ga mutum dattijiya ta so a unguwa ya juya ya ga duk wanda suka yi wasan duk wanda aka yi musu kaciya tare duk sun mutu sun tafi waɗansu sun zo kuma rayuwa ake sai ya zamanto ɗan kallo yana gani ya gan shi cewa fa ba rayuwar ba shi ne ba shi ya ƙare an ƙare da shi dan duk waɗanda suke yi wanda da su ne wani abu su ne manya su ne masu jujjuya al'amura ba a kulle komai sai da su yau duk ba sa nan saboda haka sai ya zauna yana kallon waɗanda yake sun zo baya al-khalaq waɗanda suka zo daga baya su ne suke komai dan wannan ya nuna kan cewar ba ku ne kuke juya al'amarin wannan kaunin ba zuwa da ku ake a tafi da ku kuma da ya zo da ku ɗin ya sanya ku khala'if sai ya ɗaukaka sashenku akan daraja ya ɗaukaka sashi akan sashi waɗansu Allah ya ba su yawan ya ba su ilimi ya ba su ƙarfi ya ba su dukiya ya ba su mulki ya ba su kuma ya dauka su akan daraja alfarmar da ya bamu wani ba dai take da alfarmar da ya bamu wani dayan ba duk wannan domin me yayi li yabluwakum fi ma ataakum dan yayi muku jarabawa a cikin abin da ya baku duk abin da Allah ya baka na ni'ima matsayi ne dukiya ce mulki ne ilimi ne karfi ne jarunta ce kyauta ce duk wani abu da Allah ta'ala ya baka dan ya jaraba ka ne a cikin abin da ya baka dan ya gani me zaka yi ma Allah yaya zaka yi da wannan ni'imar to sai yace ya tunatar da mu da sifar sa wanda da shine Allah ya rufe surar da su inna rabbaka sari'ul iqabi ubangijinka mai gaggawar ukuba ne dan haka ku ji tsoron sa mai gaggawar ukuba ne yanzu baina lahzatin cikin kibtawa sai Allah ya maka ukuba kana yin laifin Allah bai yafe in Allah bai nufin ya gafarta maka ba nan da nan sai Allah ya maka ukuba kuma ukubar sa mai wa innahu lagafurur rahim kuma lalle shi mai yawan gafara ne mai yawan jinkai a cikin wannan kun ga da yace inna rabbaka sari'ul iqab sai ya tawakidi da inna kawai ki ubangijinka lalle mai yawan ukuba ne amma da yazo wajen gafurur rahim wajen gafararsa da jinkai sai ya takidi da abubuwa guda uku yace inna sannan yace ya kawo lam almuwatti'ata lil qasam mai shimfida dan rantsuwa yace lalle ubangijinka wallahi mai yawan gafara ne gafurun kuma sai ya akkada shi da rahim kan goma akidatu thalath tawkidi da abubuwa guda uku dan murin karin jayar da kaunarka akan Allah a bisa abinda zai sanya ka ya zamanto baka kaunatar Allah duk laifinka duk abinda kai ka tuna cewa innahu lagafurur rahim ya akkada shi dan kada ka ɗebe kauna Allah so yake a taho ga zuwa gare shi Allah so yake a taho a shiga hanyarsa gabaki daya Allah ba so yake yi mutane ukuba ba ma yaqulu Allahu bi azabikum in shakartum aw amantum me Allah zai da ukuba gare ku inda kun yi shukura kun gode ma Allah kuma kun yi imani saboda haka a cikin wannan akwai taglibin janibin raja rinjaye da janibin kaunar rahmar Allah jalla wa ala wanda haka ake so mumini yayi dan ya zabura wajen aiki domin idan ya zamanto kan cewar kana ta ganin laifi kana ta ganin wato janibin jalalar Allah da tsananin ukubar sa da kuma gaggawar ukubar sa to shedan sai ya yi shigo maka tanan wajen ya sanya ka kade bai haso ka rahmar Allah yace ai dama kai ka ce za a yi irin ya kawo maka dai abubuwa na waswasi wanda da yawa zaka ji mutane suna zuwa ana muna ji irin tambayoyin da muke zuwa ake mana da waɗanda zaka ji irin shedan yazo yayi tasiri akan su ya sa musu unuti yanke kaura daga rahmar Allah wanda har ya sanya su shiga cikin wata hanya ko su shiga cikin hanyar shaye-shaye ko su shiga cikin hauka da sai an kai su a yasu haukace ciburan duk wanda yake yana daga cikin adawar shedan da yake mana to shi ko Allah madaukakin sarki yana soyar da mu kansa yana bayyana mana ihsanin sa dan mu so shi mu kara kaunatar sa kuma a cikin wannan ya dace Allah madaukakin sarki ya bude surar da yabo gare shi yace alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ya cancanta ga Allah to sai ya kare da abinda yake zai tabbatar da cewa yabo ya cancanta gare shi wa innahu lagafurur rahim wanda yake da wannan sifar shine abin yabo haka alhamdulillahi rabbil alamin mun kara wannan sura sai kuma Allah ya kai mu gobe zamu tashi suratul a'raf insha Allah allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كفم ربي دا الدعاء أنتنا ترمون دا واتو سنر وعقوية أبن دا مكا سابي أجكم وانا مجلسي دي شكرا مكا تارا كاي يكي دا سابلي دا أبن دا سوكا نكوئي دا كايان أبنشي مكايما يوم ومو دا سكي سري جدن ياري to wannan shekarar saboda yanayin tsaro yanda da mukan yi kamar mota ɗaya biyu mu tafi wannan ba zai yiwu ba sun ce za su bada dama ne ga kawai iyakacin mutane kaɗan hudu ko biyar su je to amma duk da haka muna nema tsakanin yau da gobe da Allah duk wanda yake da taimako ya kawo wanda za a harhaɗa a sai kayan aje a kai musu domin tunawa da 'yan uwanmu la'allamu ma Allah madaukakin sarki ya saukar mana da rahama akan rahamar da muka ji tasu wanda ya ji kan waɗansu Allah zai ji kansa saboda haka da yau da gobe insha Allah za a kawo kamata a ce lokacin da za a fara karatu an sanar dan ayi yawo da kwando ana sanarwa to amma gobe lokacin da za a fara karatu akwai kwando da za a yi yawo da shi saboda masu bada kuɗi su sa wanda kuma za su kawo kayan abinci ko sabulai ko tufafi ko bargo da qur'ani yawa qur'ani suna buƙatar qur'ani dan yanzu wato har ya kai saboda rashin qur'anan karatu da suke da shi a cikin wannan watan na azumi sai a dauki qur'ani daya a kai shi wato abin nan daki guda ya ake ce masa ambar nan hall guda daya inda suke aje daki guda daya wanda yake shi ma fa in aka kai guda daya din wannan zai karanta ya bayar ya ba ma ɗayan ya karanta ya ba ma ɗayan sannan a dauka akai wani ambar din sannan a dauka akai wani ambar saboda babu qur'ana da Allah saboda haka muna buƙatar waɗanda suke da alqur'anai a kwasa akai su ma nan namu na cikin masallaci wanda suka yi yawa ladan sai a rage aka a samu akai musu dan samu kuma ka san shi albarka karatun alqur'ani ya ɗaya daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin as-sadaqatul jariya a cikin hadisin Ibnu Majah idan mutun ya mutu ba abin da yake bin sa illa yace waladu salihin yad'uluhu aw mushafan warratha ko mushafi alqur'ani da ya bar shi gado a rinka karanta shi bayan sa yana daga cikin sadaqatul jariya saboda haka da yau da gobe insha Allah za a yi domin ranar asabar in Allah ya kai mu za mu je mu kai wannan ranar lahadi insha Allah ranar asabar zamu je mu kai wannan ziyara insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma irham mawtana wa shfi mardana wa afi mubtalana wa ansurna ala man adana Allahumma farrij humumana واكشف همومنا ونفس قربتنا واقض حاجتنا اللهم اقض حاجة كل من أوصانا واستوصانا بالدعاء يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.